Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin Laraba 27 ga watan Disamban shekarar 2017 akan mitoci 17:25-60. A jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kuma sun gana yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfila Hashim Gubal muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji irin abubuwa da mutane ke hasashen gani a cikin sabuwar shekara mai shigowa ta shekarar 2018, inda muke da rahotanni akan haka daga Najeriya da kuma Ghana. Haka kuma muna da maimaicin shiri ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar, akwai kuma wato sharhin jaridun Kamaru da kuma sakonni da kuka aiko mana, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Talata, al'ummar kasar Liberia ta kada ƙuri'ar zaɓen raba gardama ta zaɓen shugaban kasar da ke yammacin Afirka. Fitaccen tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa George Weah da mataimakin shugaban ƙasa Joseph Boakai su ne ke fafatawa a zaben domin mai gurbin shugaban ƙasa Ellen Johnson Sirleaf, wadda ke shirin sauka daga mulki bayan kammala wa'adi na biyu, wa'adin da kundin tsarin mulkin Liberia ya bata dama. Boakai da Weah su ne suka samu ƙuri'u mafi yawa a zaben da aka yi ranar 10 ga watan Oktoba, inda Weah ya samu kashi 38.4 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa. Shi kuma Boakai ya zo na biyu da kashi 28.8 cikin 100 na ƙuri'un. Kasancewar baki ɗayansu ba wanda ya samu ƙuri'un masu rinjaye, hakan ya sa aka gudanar da zaben raba gardama, amma ƙalubalantar zaben da aka yi a kotu shi ne ya ka tsaiko ga zaben da aka shirya yi tun farkon ranar 7 ga watan Nuwamba. Abokiyar takarar Weah ita ce Joel Howard Taylor, wata 'yar majalisar dattijai ta Liberia kuma tsohuwar matar tsohon shugaban 'yan tawaye kuma shugaban ƙasa Charles Taylor, mutumin da ya rura wutar yaƙin basasa a shekarar 1989, wanda yanzu haka ke gidan yara a Birtaniya bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 50 kan rawar da ya taka a kisan ƙare dangi da aka yi a Saliyo.
Ƙungiyoyi 40 na 'yan awarin ƙasar Siriya sun ce ba za su halarci taron sulhu da ƙasar Rasha za ta shirya a wata mai zuwa a birnin Sochi ba. Suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Rasha ke ƙoƙarin kaucewa shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na samar da zaman lafiya. 'Yan awarin dai sun ce Rasha na son ta yi watsi da buƙatarsu ta neman shugaban Siriya Bashar al-Assad ya sauka daga mulki. Suka ce kamata ya yi mai shiga tsakani ya zama adali kuma mai gaskiya. A matsayin Rasha na babban kawarar Siriya ba ta da su. Rasha ta shirya zaman tattaunawar ranar 29 ga watan Janairu a birnin Sochi da ke gabar tekun Bashar Aswad. Gwamnatin Siriya ta ce za ta halarci taron. Ita ma ƙasar Turkiya, wadda ke goyon bayan 'yan awarin, ta ce za ta je taron, amma ta ce bai kamata ba a gayyaci ƙungiyoyin Kurdawa. Yunkurin sasantawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shayi a Geneva haɗe da wasu tattaunawa daban na ƙasashen Rasha da Turkiya da Iran ba su yi tasiri ba wajen kawo ƙarshen yaƙin basasan shekaru 6 na ƙasar Siriya.
Ƙasar Masar ta kashe 'yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari a kan wani shingen sojoji da ke zirin Sana'a a shekarar 2013. Kisan da aka yi yin a jiya Talata an gudanar da su ne a gidajen yarabi da ke a arewacin birnin Alkahira, wanda kuma shi ne kisan mutane mafi yawa da aka taɓa yi a Masar tun bayan rataye wasu 'yan jihadi 6 da aka samu da laifin ta'addanci a shekarar ta 2015. Baki ɗaya mutanen 15 an kashe su ne ta hanyar rataya. Shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya umarci sojoji da su tashi tsaye domin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Biyu bayan mummunan harin da ya yi sanadiyar rayukan mutane sama da 300 da aka yi a wani masallacin yankin Sana'a a watan da ya gabata.
Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar Canada ta ce za ta kori jakadan ƙasar Venezuela da ke ƙasarta a matakin mayar da martani makamancin wanda Venezuela ta yi wa jakadan Canada ɗin. ministan harkokin wajen kasar Canada Chrystia Freeland ita ce ta fitar da wata sanarwa a ranar Litini tana bayyana cewa Wilma Omar Barrientos Fernandez kenan wanda shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya janye da kasar kar ya kara dawowa Canada haka kuma Freeland ta sallami wani mataimakin jakadan Venezuela daga kasar ta wannan fada da ya shafi ma'aikatan diplomasiya ya fara ne to ranar Asabar lokacin da Venezuela ta ayyana jakadan Canada Craig Kowalik a matsayin mutumin da ba a son gajin sa a cikin kasar an kori Kowalik ne bayan da mutumin da ke shugabantar hukumar tsare-tsaren mulkin Venezuela wato Delcy Rodriguez ya zarge shi da katsalandan a harkokin siyasan kasar da kuma yin wasu rubuce-rubucen batanci akan Venezuela akan dandalin Twitter Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadala a yayin da shekarar 2017 take karewa mutane sun bayyana wato abinda suke son su ga an samu a sabuwar shekarar da za a shiga kazalika kuma suka nuna yadda suka ga wannan shekarar da ita kuma take karewa da farko ga Babangida Jibrin daga birnin Ikon Najeriya
shekara ta 2017 mai karewa shekara ce da ta zo wa ƴan Najeriya a wani yanayi da ada suka yi fatan samun gagarumin canji to sai dai canjin da suka samu har yanzu za a iya cewa ya tsaya ne ta bangaren tsaro to sai dai kuma har yanzu ƴan Najeriya da dama na fatan ganin an samu ci gaba ta bangaren tsadar rayuwa ta yadda talaka zai samu abun sakawa a bakin salati duk da cewa dai an samu nasara wajen haɓaka harkokin noma kamar yadda gwamnati mai ci ta kudiri aniyar yi to ko menene ra'ayin ƴan Najeriya game da shekarar da muke ciki mai karewa ta 2017 da kuma fatan su shekara ta 2018 mai kamawa ga dai ra'ayin wasu ƴan Najeriya da nazanta da su a birnin Lagos
abinda zan ce wajen bangaren tsaro dai ga wannan gwamnati gaskiya mun samu ci gaba 100% sai dai mu ci Allah san barka bangaren kuma aikin gona shi ma an samu ci gaba tunda mutane sun koyi darasi an shiga gona sosai an tallafa mutane ba su rance sun kuma koma sun yi noma
shekara 2017 gashi muna bankwana da ita sai dai dole ne kuma za mu waiwaya mu ga abubuwan da suka faru a wannan lokaci da na ci gaba da kuma na rashin ci gaba ko kuma na jin dadi da wanda ba na jin dadi ba domin na farko an samu shekaran a cikin yanayi na kunci rayuwa ga duk wani talaka wanda yake Najeriya sai alƙawura da su ƴan siyasan suke taima al'umma zami kaza a ƙara haƙuri kullun zancen su kenan so kuma gashi shekara ta tana kusan gab da karewa za a kuma shiga kuma shekara ta 2018
ko menene fatan sauran ƴan Najeriya a shekara ta 2018 ga dai Alhaji Musa Jika na kungiyar Amnesty Support
to idan aka shiga shekara ta 2018 muna fatan a samu canji mai ma'ana canjin da zai taimaki al'umma kuma al'umma su samu sauƙi rayuwa da kuma walwala
yanzu dai a yanda shekara ta 2018 ke gab da kamawa fatan ƴan Najeriya gaba ɗaya shine na ci gaba da samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da bunƙasar tattalin arziki Babin Hijibrin muryar Amurka daga Lagos
to madalla a gaida baban gida Jibrin shi ma wakilinmu na Accra Redwan Abbas ya iko mana da irin wannan rahoton inda ya fara tuntubar Sheikh Usman Bari tsohon jami'in diplomasiyan tsohuwar kungiyar tarayyan Africa ta OAU kuma mai sharhi ne akan harkokin siyasa da tsaro a nahiyar Africa shi kuma ya bayyana yadda ya ga shekara mai karewa da kuma abin da yake so ya gani a sabuwar shekara
abin da ya fi daga hankali sosai shine barazana wadda sunan gwamnatocin Africa musamman suka fuskanta cewa an fitar da mugabi a Zimbabwe, sannan kuma ana ta barazana a Togo da kuma dan Burkina Faso da kuma zabe da an kai daga Liberia da sauransu. Ga wayannan ababen da duka a siyasance shi in ce jihar Afirka dai ta wayannan barazanan kuma Allah ya sa ta tara ta jama'a lafiya wanda aka yi zaɓe an yi zaɓe wanda kuma aka sake gwamnatin shi an sake gwamnatin shi. Abin da nake so da yawa ta gani ya faru an samu aiki gwargwado a waɗannan matasa su ma sun samu abin yi domin kuwa in dai matasan nan ba su samu abin yi ba wato talauci zai ka tutu. Jahilci zai kara ci gaba, saboda haka miyagun halaye kuma zai kara yaduwa kenan.
Ra'ayi dai an ce riga ce, kowa da irin tasa, ko yaya kuma sauran jama'a ke dubin lamarin. Bari mu ji daga gare su.
Wallahi tallahi babu abin da wanda ya burge ni a cikin wannan lamari wanda ya kai ga zama lafiya. Ƙasa na zaune lafiya, mutane suna zaune lafiya, gehen mu duk ana ta shashe hankali, amma mu muna lafiyar mu lau. To wannan abu shine nike fatan Ubangiji Allah ya sa sabuwar shekara mai kamawa lamarin ya daure hakan ga ko kuma ya hakan ga
nan gwamnatin da sun kam akos awa ba suka nuna alamu inda suka yi suka aiwatar kamar suka fada kamar suka yi lancin to ina jin mutane da su matukar farin ciki da su shine kamar health insurance wanda ni kaina naje asibiti naga an duba ni an ban magunguna masu yawa kuma ba tare da koko kamar yanda sai suka yi alƙawarin aka tafiyar da shi an samu improvement kwarai a health insurance.
Sabon shekaran Allah ya sa muka shiga ya kasance kuɗin mai su yi ƙoƙari su duba wannan wuri saboda in kuɗin mai ya tashi kusan kowane haraka da ake yi shi affecting dinsa.
Hajiya Adija Larabo Usman Noko Sharubutu matar babban limamin kasar Ghana da aka fi sani da suna Mana Amaryam tana yi wa al'umma gabaki ɗaya fatan alheri a sabuwar shekara.
Allah mai mai damuna Allah sa mu ga wani shekara haka. Muna gode ma shugabannai, mun gode musu, Allah ya saka musu. Allah ya maimaita muna tun kafin wani shekara kuma mu samu abin da yafi wanga. Domin albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra Ghana.
To a gaida Ridwan Muktar Abbas kafin mu ci gaba sai a dan shagata da wannan. Shaka babu yara manyan gobe. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 14 na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Har yanzu dai tunannun ƴan damfaran nan da suke kare cewa su aljannu ne ba su daina bin jama'a da zimmar cutar su ba. To sai dai kuma da yake yanzu kai yana ƙara wayewa, mutane da yawa sukan juya akalar wannan yaudara su yi ta yaudarar mayaudaran a kan waya, suna naɗa maganganunsu a cikin wayoyinsu. Kamar wanda za mu sanya muku a yau, inda aka so cutar wani mai suna Muntar mai taya a Funtuwa a gyara zama a jizancan aljanin ƙarya mai ikrarin cewa yana zawuyar Shehu Jibrima a garin Unguru wato yana ƙarya da sunan wani babban malami mai daraja domin yayi cuta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam dana.
Hello.
Yau ba kai nafila raka biyu.
To.
Fatiha kafa guda qul huwallahu kafa uku.
To.
Yau da ka kammala sai kai kwanciyar ka nemi yardar Allah da amincin Allah ka ji ko?
To alhamdulillah alhamdulillah.
Kai kiran ko mai kasance dukiyan tana gare ka sai ka kira sai a maka bayanin yadda zaka fanki wannan turare.
To.
Allah ƙara maka imani.
Amin sallallahu
alaihi. Ƙara maka lafiya.
To masha Allah.
Awan ya lafiya.
Amin mallam.
Amin kai a rike amana a rike shirri kaji ko?
Wallahi
insha Allah. Allahumma rabbi rahim salaman ala musa wa harun ka danga bi a sanu duk abin ka na dana kai a na cikin natsuwa.
Wallahi.
Wa sa natsuwa kada a sa gaggawa domin gaggawa aikin shedan bi sanar da Allah subhanahu wa ta'ala.
No.
Ka sa awan ya lafiya.
Gobe da sai kare nan ku gudu da sai an dusa ne kin an kira ka.
Misali in bakwai ka kira daidai ne in bakwai da rabi ka kira daidai ne in tara ka kira lokacin da ba za ka saba mana alƙawali ba
mallan ka saurare ni kaman ƙarfe 7 zuwa 7 da rabi
a wannan lokacin ka saka abin in za ka saka abin magana fa ka saka mai ingani saboda kai fa Allah ya maka daraja
to
kada ka ƙara sa katin karamin kati kaji ko
to
yawa na ja maka
kuma na ja maka ko yanzu na nemi ban kati ne
da kai ana maka afuwa da alfarma ko
masha Allah to nagode
Allah ya maka albarka
amin zan nemi kati insha Allah sakamakon ƙarfe 7 zuwa 7 da rabi
mabadi mabashi takwas kawai kanisu
takwas
eh abakka ka samu dama ka sa abun magana ƙarfe 8 yayi maka
ya mani mallam
Allah maka albarka
masha Allah
da sa ga ma lafiya kana da wani tambayan ko babu
to tambaye da yake na hore ta kace a wannan dama inda zan sautu a ran ni kace a
sai ta gobe
yawa da inda zan sautu a ran da inda zan kai abun ga
bi a sanu dana daga Allah babu wani sai manzon sa ko
eh
illahi allazi la ilaha illa daga Allah babu wani sai Muhammadur Rasulullahi
sallallahu alaihi wasallam
bi a sanu ka rabo ta duniya ka da lahira ka arziki yayi
Allah
kana ganin wani abu a hannun wani mahaluki a doran duniya abokin halitta ka kai sha'awa ba sai dai a gani a gurin ka kai sha'awa amma ka yi imani da Allah da Muhammadur Rasulullahi ka yi imani da Al-Qur'ani mai girma ka ji ko
gaskiya ne
kace billahi allazi la ilaha illa huwa na ran dai da Al-Qur'ani mai girma baba na imani
ai babu duk wanda duk musulmi ya imani da Allah da ranar lahira
shine nace kace baba billahi allazi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam garadima ne
to Allah ko Allah shi ka ta mallan
eh sako da daga fada wannan guri yanda aka rika kala kare buda kuma akwatin nan
to kan kare buda ko
eh kada buda sai da umannin mu kuma dana sai mun saukar da wannan amana
to daga fada abun nan da mun ci sunan abun nan abun ganna ku Allah shi ka ta mallan hello
kai ne ke sarari
fada wallahi mun ta sun ni imanin ta
zawiya Shehu Jibrima zawiya Shehu Jibrima da ke garin guru
na'am fada zawiya
Shehu Jibrima da ke garin guru
to na'am Allah ya ta mallan
to masha Allah sai karfe ne ina ura da kai
to
sai karfe 9 kace ko 8 ko
gobe ba
eh assalamu alaikum wa alaikum salam
Allah shi ka ta mallan
Na'am.
Barkar asuwa.
Barka da fana.
Kashi lafiya.
Lafiya lau yana.
Alhamdulillah ya aiki.
Kowa lafiya lau da iya.
Masha Allah. Na ce na ga ƙarfi ta fata ne ce saboda alƙawari da yake kira ka.
Ka kyauta alƙawari ko mun tambaya ne.
Gaskiya ne.
Eh fada na maka addu'a ta alƙairi.
Masha Allah alhamdulillah nagode.
Ba na maka addu'a ta kadan ka zama lafiya.
Tumara nagode. Allah ka tare.
An samu an tana da abun wannan turare.
Eh kware da ski.
Na'am.
Eh ratar da shi.
Ina wannan ya fita daga ciwa ne wani ka dauka daga ciwa nan kaso uku da sarki ga ma.
Na tsakiya ne dauka na 2018 zan sauwa.
Na'am.
Na ka ci akwai na 12200 akwai na 18 ko.
Eh na ji nan
akwai na 22.
Eh haka.
Na dauki na tsakiya bare na sauwa na 18 din.
Na'am alhamdulillah to kana ji ko?
Eh.
Akwai wani yaro da ake cewa da shi Sharu Bala.
To
a wani gari da ake cewa garin wannan gabashin kusan ana cewa garin Maiduguri
to
yaron yana sai da wannan turare
to
ya za a yi turaren yanzu fadan mu ka iya zuwa ko kuma aika wakili kana gida abin da ka saba shi zai maka
Maiduguri
eh kana iya zuwa ko kuma aika maka maga takarda ya fanso mana ka zo mu ga inda ku saboda adam mu cika suwa da ku da masallatai ba ku gane mu don ba mu shiga ga dan adam
to ani ma ta uzo mai dukuru ba gaskiya ba ma san hanya ta ba gaskiya
ai ta baka ne ba kai na baka zabi ba dana to kuma zabi ba ka wani cin kana iya zuwa ko kuma wai kamar ga takarda ai abin da kake da yadda kai shawara kake
eh amma kuma tunda te baka ma za a ya kamata a duwa ne ga hanya mafi sauki tunda te bako na ba ai
ai san je baka kuma amma wai kuma ga takarda din ka amince ai amince ka kake so
eh ai ka mun da takarda
maza takarda je fanto ai da amincewa ka
eh
to alhamdulillah haka muke bukata ai in kace zaka je yin ba da haka je ka tambaya ka shiro tunda kuma gun yayi zaka ce to sai mu aika maza takarda sai fanto ma
me dogoro kan tin software yayi nisa gaskiya
ba wani sai ba ya ai maka da kudi daga wata ana zuwa ta kasa ana zuwa neman kudi ko ba burin da za ta neman dukiya ta kasa
gaskiya ne
ba yi
ana yi sosai kuwa
to ba ni sai maka baka neman alhurma kawai kace amma kar ka ce ai maka nisa
to a taimaka mani
yawa iya magana kenan da amincewarka
a taimake ni
yanzu ya zaka yi duke da zo gurin mu ta hanyar zako ga shi wannan abin da kuke sanyawa ga abin magana kuna magana domin da haramu muke shi mai gabanki mu dauki dukiya amma za mu iya rubuta bakaken mu je mu aje musu basu mara koren turare
to
eh wannan abin da kuke sanya kuna magana
oh waya
na
waya
eh abin da kuke sanya ga menene shi
yamkin like yamkin
to nawa ne babban kaban nawa ne babban abin magana tashi
akwai na 750
to sai nawa kuma
akwai na 500
to sai nawa
akwai na 200
nawa
200
eh haka ne
akwai na 100
ai na 200 akwai ko babu
eh
ai na 200 akwai ko babu
akwai na 1500 akwai na 1500 akwai na 750 har gaskiya ne mallam
akwai nawa
1500
to sai nawa
kati da sanan akwai 750
eh sai nawa kuma
sanan akwai na 500 akwai na 200 akwai na 100 Allah shi ka to mallam
wannan gaskiya ne to kalisa fa adadin na 1018 din gudanar su kama manya wannan akwai garin ku manya ko babu
akwai su kware da gaskiya na 1500 bai akwai su
to sai kalisa fa gudanar su kama adadin na 1018 din
to eh zan lissa ko nawa ne sai asau zan sau
eh idan kalisa ba kai tura sako ko kuma kai ya ba
eh
kai rubuta ka hanya ka rubuta ta hanya sako ko kai ya ba to adadin 1018 din lissafa ka ji ka kira ni gudanar su kama
to a mun ka gama wanda kai zan lissafa sai in tayin saboda akwai shi nan kusa ba sai na nisa ba
shi ne nace maka ai kalisa ba ka kira ni gudanar su gaba ka kwaya ka zo kama sai ka kira ni sanar da ni yanzu
ba za ku zo kama
ban ji ba
na 1500 guda 15 sun kama
sai da 1800 daidai babu kari babu rage
babu kari babu rage in kallon sa na 1500 za ka ga kati 15
dubu guda
kaga dubu guda ko so goma a yan kallon 1015 kenan
na'am
1500 so goma kaga 2500 kenan kaga 1015 kenan ko
to
ga 1500 so biyu kaga 3500
na'am
kaga 1500
so biyu kuma na
3000
eh
yawa ga kuma 1015
na'am
kaga 1018 kenan
haka ne to kwaya nan sun ga kama
kwaya 15
haka ga kama daidai
eh
to kana iya zuwa ka rubuta ka turo ko ba
zan je in rubuta an turo
to ina wannan guri ga babu da shi ba
a'a ai ka ci ga in bude sai da izinin ku
to alhamdulillah to
maza tun ga ya in bude ba kuma ni izini ba ko
idan ka tungudo ga wannan abun maganar
eh
ka je ka zanna gurin akwatin ka sabari kai kar ka bar gurin kawai
uwar ka dace
lewu ne
uwar ka
daga yana
sai ke dan iska matuci a zalimi dan 419 ai zalunci ƙarya ne kuma ƙarshen wallahi sai ka tai hannu sai ka tai hannu sai ke matuci baka magana dan uwar ka baka magana
to Allah ya kyauta masu sauraro a kasance da mu domin jin wani sabon shirin na ciki da gaskiya a mako mai zuwa a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun kasar Kamaru
za
mu fara jaridan namu ne da jaridan Cameroon Tribune anda tarwato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Cameroon Mr. Biya ya karbi bakuncin sababbin jakadun kasashe uku a fadar sa da ke birnin kasar Yaounde kamar na kasar Italia Marco Romiti da kuma na kasar Britania Rowan James sai kuma na kungiyar hadin kan Turai Hans Peter Skodek anda suka mika wa shugaban kasar wasiku na fara kama aikin su a kasar ta jamhuriyar Cameroon sai kuma jaridan Quotidiens anda ita ma ta nuna mana cewar hukumar shari'a ta kasar jamhuriyar Cameroon ta bayyana sako wakilin sashin Hausa na gidan radio Faransa RFI Ahmad Abba daga gidan yarin da yake birnin Yaounde wanda ya kwashe watanni 29 a gidan kaso amma Ahmad Abba an fara yanke masa shari'a ne na daurin rai da rai kuma daga bisani aka sake yanke masa shari'ar zama a gidan yarin har tsawon shekaru 10 sannan kuma a yanzu haka aka sake canje sheka aka bashi watanni 25 a gidan yarin amma yanzu dai ya kwashe watanni 29 ne anda yanzu dai Ahmad Abba ya samu kansa a gidansa bayan ana zargin sa da cewa yana da hannu da kungiyar maharannan na Boko Haram sai kuma jaridan Du Sahel anda taroto mana cewar a garin Tuburo dake jihar Arewa mai nisa kusa da kan iyakar kasar Chad da kasar Jamhuriyar Cameroon a cikin kwanaki 10 an yi garkuwa da mutane guda 10 anda ake halakanta matsalar da maharan Boko Haram wanda ake ganin cewa a nan bangaren ne suke cin gashin su babu babbaka zamu kammala shakin jaridan namu ne da jaridan The Post anda ita ma tace mana gwamnatin kasar Cameroon tayi bukin jana'izan dakarun tsaro da aka kashe a bangaren yan awaren Englishin kasar a binin Yaounde Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Cameroon
a gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum BOM magana Ali Rab kana gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da shugaban kasa da irin namijin kokari da yayi a arewa maso gabashin Najeriya na yaki da abinda mu ya dame mu ya mana wannan magani mun ji dadi muna yaba masa kuma mun ji dadin yanda ya tabbatar mana da tsaro a wannan yanki kuma ga koke na zuwa gare shi kaman yanda ya yaki wannan muna so ya yaki yunwa dan yunwa ita ma babbar bala'i ce a kasa saboda in ya yaki yunwa to kasa za ta ci gaba kasa za ta zauna lafiya
mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya do Allah biyo ya Hausa amik amin sako na ga lahirin yan Najeriya gaba daya musulmi da krista dangane da samun zama lafiya a Najeriya babu shakka mu musulmi da krista sai mun yi sai mun kauda bambancin addini siyasa da kabilanci
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
to a takaice jiya talata al'ummar kasar Liberia suka kada kuri'ar zaben raba gardama ta zaben sabon shugaban kasar dake a yammacin Afirka fitaccen tsohon dan wasan kwallon kafa George Weah da mataimakin shugaban kasa Joseph Boakai su ne ke fafata a suka fafata a zaben domin mai gurbin shugaban kasa Ellen Johnson Sirleaf wanda ke shirin sauka daga kan mulki bayan kammala wa'adi na biyu wa'adin da kundin tsarin mulki ya bata dama kungiyoyi 40 na yan awaren kasar Syria sun ce ba za su halarci taron sulhu da kasar Russia za ta shirya a wata mai zuwa ba a birnin Sochi ba suna mai cewa abin tsoro ne ganin yadda Russia ke kokarin kaucewa shirin majalisar dinkin duniya na samar da zaman lafiya yan awaren da sun ce Russia na son yin watsi da bukatar ta neman shugaban kasar Syria Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki. Kasar Masar ta kashe yan ta'adda 15 da suka kai mummunan hari akan wani shingen sojoji da ke zirin Sinai a shekarar 2013. Kisan da aka yi a jiya Talata an gudanar da su ne a gidajen yari biyu da ke arewacin birnin Al-Kahira. Wanda kuma shine kisan mutane mafi yawa da aka yi a Masar tun bayan rataye wasu yan jihadi 6 da aka samu da laifin ta'addanci a shekara ta 2015.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da la'asiriya za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Guban da ya taimaka muka gabatar da shirin da wanda ya shirya kuma ya bada umurni Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsin Mr. David Babaya ko mai kirki sallama da ku. A huta lafiya.